Wannan yaki da ya barke a kasar Sudan tun ranar 15 ga wannan wata ya daidaita al'ummar kasar kuma ya shafi dukkanin waɗanda ke zaune a Sudan musamman ma dalibai waɗanda suka fito wasu kasashe a ciki har da Najeriya wanda a yanzu haka ana samun nasara wajen kokarin kwaso daliban bayan tasgaro da aka samu a wajen aikawa da kuɗi da za a yi amfani da shi wajen samo manyan motoci da za a jigilar daliban da su zuwa tudun Natsira kafin jirgin sama ya kwaso su zuwa gida Najeriya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban sakatare a ma'aikatar jin kai yayi karin haske.
Wannan kasa ta Sudan ta yi shekaru aru-aru ba ta da ko ma'aikata ta banki wacce take hudda da kasashen waje. Duk abin da kake gani ana yi na hada-hadar kuɗi tsakanin mutanen Sudan da na waje harka ce ta bayan fage. A samu biro da change a tura kuɗi, a samu wani dan harkalla ya gyara wannan yayi wancan.
To me yasa ka faɗi haka?
Lokacin da muka shirya tsari na fito da mutanenmu sai muka shirya tsari mai mataki uku. Matakin farko yaya za mu fito daga mutane daga Khartoum wanda anan fitinar take. Mu fitar da su daga Khartoum mu kai su border, daga border su shiga kasar da take makwabtaka da ita, sannan a dauko su a kawo su. Saboda me jirgi baya shiga kasar Sudan ya ke ta sararin samaniyanta sai a harbo shi. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu shine a dauko su a wayannan jirage a kawo su Najeriya. Mataki na uku shine idan sun zo Najeriya za mu karbe su, mu zaunar da su, mu duba lafiyar su, mu check-in din su sannan mu sallame su tafi garuruwan su ko gidajen su.
A lokacin da yake amsa tambayar halin da daliban suke ciki ya zuwa jiya Lahadi bayan sun kwashi kwanaki biyar a wata jami'a inda aka ajiye su, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya ce
yadda muka saba nan in zaka fita visa kake bukata ta kasar da zaka. Su a Sudan sai ka biya harajin fita daga kasa ko visa fita daga kasa. Sai ka biya kuma visa shiga kasar a Egypt. To duk wannan ma mun riga mun warware su. Shugabanci mataki-mataki ne. Matakin nan dukkansa sai da muka kai na makura muna neman sassauci. Duk sun yi alkawari amma ba abin da suka yi. Shi yasa muka ce to na ƙarshe mu ga shugaban kasar mu. Kuma na sami kakkwaran bayani cewa shugaban kasa ya yi magana ya sa baki so muna sa ran abin zai amfanar a yau din nan ko gobe. Amma mu kuma tsoron da muke ji shine ci gaba da harba-harba idan aka yi shi a Khartoum zai cutar da ƴaƴanmu. Sai muka shirya cewa maimakon su tafi border Egypt, jirginmu jirgin yaƙi na Najeriya yana nan a zaune a Aswan yana jiran ɗaliban nan su tsallako su shiga. Sun ki su bari. Saboda sai muka canja tsari za mu kai su Port Sudan.
Wani ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Sudan wanda yake cikin waɗanda ake ƙoƙarin kwasowa mai suna Abdulaziz Abubakar Abdullahi ya tabbatar da tashin ɗaliban daga jami'ar Afrikiya zuwa iyakar ƙasar Masar.
At least za mu iya kai mu dubu. Ga mu yanzu an loda mu cikin motoci sai yanzu muka samu tashi. Yanzu ga mu mun tashi mun kama hanyar barin Khartoum yanzu ga.
Abdulaziz ya ce kwanakin su biyar a wannan jami'ar Afrikiya kafin a kwaso su zuwa iyakar ƙasar Masar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.